kamar yanda sanarwa ta gabata cewa za mu yi bakon malami Dr. Abdullahi Usman Gadon Kaya daga Kano, kuma zai ba mu karatu a yau a wannan masallaci na Dobeli a tsakanin Magariba da Isha, kamar yanda muka hadu a cikin garin Jime ta Yola. Gobe kuma insha Allah tsakanin Magariba da Isha a masallacin Kaduna Street Nefa a cikin Jime ta, inda muke tafsiri shi ma tsakanin Magariba da Isha. Amma gobe kafin nan akwai taro da za a yi na yaye dalibai da suka haddace Al-Qur'ani na makarantar Ulmul Qura li tafizil Qur'ani al-Karim, wanda za a yi a Lelewal Hotel, wanda su ne suka gayyato shi Doctor ko makasudin zuwansa kenan. Amma za mu yi amfani da wannan daman ya mana lecture guda biyu insha Allah yau da gobe. To muna fatan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samu amfana. Dr. Abdullahi Gadon Kaya ba bako bane, ba bukatan wani karin bayani. Ya riga ya sanu social media da gidajen wato radio da television, saboda haka ba bukatan ne wani karin bayani. Amma a takaice dai ya yi karatunsa a Jami'ar Musulunci ta Madina. Muna fatan Ubangiji ta'ala ya amfanar da mu da abin da zamuji. Falyatafaddal mashkuran wa ma'juran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غوديا تتبتا قال الله مدوكين سركي ما هل تشن كواد كومي دي قدر أحدور مؤونا masallaci mai albarka a wannan unguwa ta Dobeli a garin Yola ko Jime ta Yola, a wannan rana ta 10 ga watan 9 shekara ta 2022 miladiya, wanda ya dace da 13 ga watan Safar shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga birnin Makka zuwa birnin Madina. A wannan masallaci da aka fi sanin sa da ana ce da masallacin Sheikh Balalau hafizahullah, muna godiya ga dan uwa aboki kuma amini Sheikh Malam Abubakar Mukhtar da ya karɓi bakuncin mu a wannan masallaci, kuma yake jagorantar wannan zama. Muna yi muku fatan alkhairi da kuma fatan Allah ya sa mu fara lafiya mu kuma gama lafiya. Abin da nake so na mana magana a kai shine matsala ce da shafi mu'amala, mu'amalar mu tsakanin mu da iyalan mu, yanda musulmi ya kamata ya zama a gidansa da shi da ahalinsa. Za mu buga misali da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin gidansa, ya yake rayuwa da iyalinsa. Daman dole ne ɗayan mu ya zama ko dai yana da gidan kanshi, yana da iyalinsa a zaune, ko kuma yana da niyyar zai yi gida nan gaba, ko da kunan da shekara 100 ne masu zuwa. Da haka duk yadda dai dan adam yayi sai ya rayu a cikin gidansa da iyalinsa. Yaya musulmi ya kamata ya kyautata alaƙarsa da Ubangiji a cikin gidansa da iyalinsa? Bincike ya tabbatar mana cewa gidajenmu suna ci da wuta, mu a waje ana kallon mu cikin ni'ima da yalwa da sutura da abin hawa da shaguna da motoci da riguna da haske a fuskar mu, amma kuma gidan ba daɗi. da yawa akwai wanda in yaje gidansa kawai Allah Allah yake gari ya waye ya fita shi baya jin dadi iyalinsa ba sa jin dadin sa wahala goma da dari yafi samun kwanciyar hankali da nutsuwa yayin da ya fito waje cikin abokanansa saboda bai raya gidansa akan bin Allah da bin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ku sani cewa ya ku yan uwa musulmi da wannan gari mai albarka wallahi ba abinda annabi bai mana bayani ba kuma babu wani abu na rayuwa da annabi koya mana ba illa iyaka kawai an yi mana illa an mana shamaki da karanta addini da shari'a da sauraron ta'alim al-islam karantarwa na musulunci da haka muka wayi gari muna rayuwa cikin duhu cikin wahala ba ma daukan koyi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya wajabta mana mu yi wa manzon Allah biyayya a cikin komai da Allah ya turo shi a matsayinsa na annabi sallallahu alaihi wa sallam shi dai mutum ne irin mu wanda Allah ya girmama shi ya kuma daukaka shi ba dan komai ba dan a samu haduwar kai da dacewa kaga wani mutum mai halitta irin taka amma yana da wasu dabi'u wanda Allah ya tarbiyantar da shi akai aka ce kai koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama manzo ne a duk duniya gaba ɗaya kuma ya dace ya zama annabin a ko ina a kowane zamani da haka Allah ya turo shi shari'ar sa ta zama koyaushe za ta dace da al'umma fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu khairu khalqillahi kullihim manzo Allah mutun ne amma shine mafi alherin halitta ba wanda ya fi shi ba wanda ya kai shi ba wanda ya kama da shi mace ba ta taba tsugunawa ta haifa wani dan adam irin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama Allah ya girmama shi har sunansa yake hadawa da nasu a wurare da dama a cikin kiran sallah an yi haka kuma a cikin tahiyya an yi haka a cikin ayoyi na alqur'ani da maganganu da shari'a tayi da shi kansa wanda ya tayi Allah ya hada sunansa da nasu dan a nuna mana bin Allah bin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam wa dhamma al-ilah isma an-nabi ila ismihi idha qala fil khams al-mu'adhdhin ashhadu kaga ko kiran sallah aka zo idan mai kiran sallah ya zo yace ashhadu an la ilaha illa Allah sai yace ashhadu anna muhammadar rasulullah wa shaqqa lahu min ismihi li yujillahu fa dhul arshi mahmudun wa hadha muhammadu haka da wajen suna Allah sai yanki sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanka masa suna a cikin sunan Allah din shi Allah zur alshi mahmudu sifar sa ne mahmudu shi kuma aka ce da shi muhammadu an wajabta mana mu yi masa da'a wal in kuntum tuhibuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ya ce matukar kuna son Allah to ku bi ni Allah zai so ku ka ji wani ikon Allah idan kuna son Allah ku bi annabi sai Allah ya so ku Allah fa kuke so in kuntum tuhibuna Allah sai kuma aka ce fattabi'uni kubini kubi annabi yuhibbukumullah ma'ana sharadin Allah ya so ka shine ka so annabi ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka wannan lecture ta mu a yau za ta yi magana ne akan ku yi wa annabi biyayya dangane da mu'amalolin da yake da iyalinsa a cikin gidajensa ku gyara gidajenku ku zauna lafiya da iyalanku ku samu kwanciyar hankali wa yaghfir lakum dhunubakum bayan kun bi Allah bayan kun bi manzon Allah kuma Allah ya so ku kuma Allah sai ya yafe muku malaman tafsiri suka ce bin annabi yana da abubuwa guda biyu a wannan aya ka bi annabi kawai sai Allah ya so ka bin annabi kawai sai Allah ya yafe ma zunubin ka ko baka daga hannu kace astaghfirullah ba indai kana bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to biyayya ga annabi kamar istighfari ne matukar kana bin sa kawai ana automatically ana tagoge maka zunuban ka ya Allah ka tashe mu cikin masu bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah katira wannan aya Allah ya kwadaitar da mu mu yi koyi da annabi a cikin rayuwar mu ya ku musulmi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine abun koyin ku a mu'amalolin ku abun koyin ku a kasuwancin ku abun koyin ku a zamantakewan ku da iyalin ku abun koyin ku a cikin gwamnatin ku abun koyin ku a tsarin mulkin ku abun koyin ku a cikin duk abun da za ku yi zaman ku annabi ne tashin ku manzo Allah ne magana ku manzo Allah ne furucin ku manzo Allah ne umarnin ku manzo Allah yace hanin ku manzo Allah yace haka rayuwar ya kamata zama saboda shine mutumin da yafi kowa daraja da matsayi da daukaka. Yanzu ku duba wani abin da yake faruwa a kasar nan a duniya gaba daya. Dazun nan muna tare da malamin ne yake ba mu labari. Sarauniyar Ingila ta mutu. Allah kara nauyin kasa. Allah kuma ya yafewa masu musulunci wanda suka mutu da musulmi da musulunci da imani. Amma ka duba duk yanda suka shahara a duniya da fada da musulunci da yaki da addini. Amma wai matsayin ta bai isa ba sai da aikai kokarin alika ta da annabi. Ko gane ba ita kanta bata isa ta zama wata mai matsayi da daraja ba da ta mutu sai da aka kirkiro aka ce ai an bincika ma tana da nasaba da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk da ƙarya ne kuma ba haka bane kawai dai an yi kokari ne mu sai mu ce wa musulmi alhamdulillah ashe annabi yana da daraja har ana kokarin alika wata kafira a tattare da shi dan ta samu wani matsayi so duk da cewa sun yada ne ba wai dan haka din yake ba to alhamdulillah wannan kadai ya isa sai ku yi imani ai tunda kuna neman ku lika ta da annabi da ta yi aiki da aikin annabi da ta huta da ta samu kwanciyar hankali tunda ku bata ba annabi ba to zancanta ya kare Allah ubangiji ya takaita turanci ya kare ya kuma ana ta larabci kenan haka wani ya fada Allah ya mana afuwa Allah ya sa mu cika da imani annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi ne da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da ayi masa da'a a wurare da dama a cikin alqur'ani kamar yadda hadisi da suka zo masu yawa ba za mu ci ga iya adadin su ba malamai sun kididdiga a cikin alqur'ani mai girma Allah ya ambaci inda za a bi annabi a bi annabi a bi annabi wuri ya kai 40 duka wannan a cikin alqur'ani ne ayoyi daban-daban da Allah ya ce a bi manzon Allah kaga ya isa abi shi ya kai abi shi matsayinsa ya isa ai koyi da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu Allah yace duk wanda yabi Allah yabi manzon Allah yuti illaha wa rasulahu yabi Allah yabi manzon Allah ha Allah zai shiga da shi aljanna wanda koramai na gudana cikin ta khalidina fiha wa zalika al-fawzul azim bin Allah da bin manzon Allah shine babban rabo ya koyan uwana da kuyi koyi da Allah kuyi koyi da manzon Allah wa hadhihi da'watuna wannan ita ce da'awar mu wannan shine abin da muke kiran mutane dare da rana abi Allah abi manzon Allah a zauna lafiya wa man ya'si Allah wa rasulahu kaga can yuti Allah wa rasulahu a cikin aya ta gaba kuma ya'si Allah wa rasulahu ya sabawa Allah kuma ya sabawa manzon Allah din wa yata'adda hududahu ya ketare dokokin Allah yudkhilhu naran Allah zai shigar da shi wuta khalidan fiha yana mai kaddara madawama a ciki har abada walahu azabun muhin yana da azaba ta wulakanci da tozarta Allah kiyaye mu da sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wata rana Umar ibn al-Khattab yaje ya tsinto takaddar at-Tawra a lokacin annabi yana raye yaga cewa at-Tawra annabi Musa ne aka turo at-Tawra ko ya dauko ta yayi duba yaga takaddar masha Allah abin da ke ciki yana murna yazo ga manzo Allah yace ga wata takadda da alheri a cikin ta abin da ke mai kyau ne da mun rubuta kawai sai annabi ran sai baci yace alam atikum biha bayda'a naqiyya yanzu ban zo muku da wannan takadda fara tas ba fara sol ba ma'ana addini na ba ya zo ya shafa addinin kowa ba shari'a ta ba ta danne ta kowa ba wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai wallahi da Musa yana raye kaji mokifin annabi ya ce da Musa yana raye wallahi bai isa ba sai ya bi ni to kaga hatta annabin Allah fa annabi ne aikake daga Allah amma annabi yana bayani inda zai zo zamanin sa wallahi sai ya bi shi kai kana nan banzan bazara karan kada miya ana cewa ka bi annabi kana bata kanka lokaci mu no no ukun ubun da muku turuddo iyaye mu da kakanni suna kana zazzare baki idan babanka ba maguje ne sai ka zama ba maguje dan gargajiya mu ba wanta zuru ba mu dukurgo jomu wannan sabon addini bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba daman kullun haka ake cewa indai an zo da sunna an zo da shari'a sai mutane sai an zo mun su saban abu to haka za a yi ta fada kuma haka musuluncin zai koma aljanna ta tabbata ga mutanen da ake cewa suna yin abu sabo da haka ka bi annabi ka zauna lafiya hankalinka ya kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya sanya son sa da biyayya gare shi dalilin samun imani ne ka so annabi ka kaunaci annabi kai masa biyayya a cikin dukkan mu'amaloli to wannan shine zai saka samu imani ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa salatun man kunna fihi abuwa guda uku wanda suka kasance a tattare da shi akwai su wajada halawatal imani to zai samu dandanan imani na farko an yakuna Allah wa rasuluhu yabantu Allah da manzo Allah su ya fito saboda kowa ahabba ilayhi mimma siwa huma yaso Allah yaso manzo Allah sama da kowa a duk duniya kada wani ya zama yana da wannan kujera da zai zauna a zuciyarka kana son sa sama da yadda kake son Allah sama da yadda kake son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin bukhari da muslim dan haka sahabbai suka buga mana misali wallahi mutum sai zo ya samu manzo Allah ya ce fidaka abi wa ummi ya rasulullah fansarka ya manzo Allah zan bada babana zan bada mahaifiyata su mutu a kashe su kai ka rayu ma'ana da kai ka mutu da a kashe ka gwanda na bada babana da mamana a kashe kai ka ci gaba da rayuwa kaga karewar soyayya kenan wanda zaka iya mika iyayenka su bar duniya shi ya rayu kai wannan soyayya ta kai shi yasa malamai suke faɗa cewa kamar yadda Abu Sufyan ya faɗa yace a duniya bai taba ganin wani mutum da dan adam yake son sa ake kaunar sa ake son sa irin annabi Muhammadu ba irin yadda sahabbai suke son manzo Allah ba kamar yadda wani basarake shi ma yake faɗa bai taba ganin wani dan adam da aka so shi a duniya ake kaunar sa ba irin annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa wani yayi rubutu a duniya ce wai waye ne the most popular waye hero waye number 1 a duniya waye yafi sanuwa waye ko ina kaje sai ka ji labarin sa suka gama kewayen su suka yi ta neman wanda baya sallah ba samu ba da ƙarshe dai dole tunda bature ne ba yanda zai sai ce gaskiya Muhammadu din nan shine the most popular one a duniya ba wanda yafi shi amma kaga abun mamaki ana ta fada da addinin sa an kyabe shi sallallahu alaihi wa alihi sallama so ya koyan uwana nayi mana ne wannan ababin shimfida idan har mun yadda kuma mun yi imani wannan bawan Allah Allah ya bashi daraja Allah ya bashi matsayi da daukaka da ya kamata mu yi masa da'a to sai mu duba ya yi rayu yanzu zan dauki wani bangare ne guda ɗaya a rayuwarsa da shi da iyalansa ya yi rayu da shi da iyalansa a cikin gidansa annabi sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi mana bayani cewa shi dai mutum ne da kwata kwata duniya ba wata aba bace a gare shi ya fi kowa sanin duniyan nan kuma ya san rudin duniyan nan kuma ya san fitinar duniyan nan kuma wallahi malam ba za ka gane rudin duniya da fitinar duniya da matsalar duniya ba sai ranar da ka mutu ka kwanta aka binne ka aka dora maka tukunya ko azara a kanka ka mirgina ka juya kaga ƙasa anan kaga ƙasa anan kaga mala'ika a gabanka yana marrabuga a lokacin za ka gane cewa wallahi duniya ya udara ce wallahi duniya bata lokaci ce sai wanda ya ba Allah a cikin ta abun tausayi ga mutanen da suka karar da rayuwarsu akan wannan duniyar ba sa so a musu maganar lahira ba sa so a musu maganar mutuwa sun rungumi duniya kuna ta mutuwa amma ba ku wasu ba ciwon suga ya kashe ka ciwon zuciya ya kashe ka ciwon kafa ya kashe ka ciwon kai ya kashe ka ciwon ciki ya kashe ka mura ta kashe ka atishawa ta kashe ka shakuwa ta kashe ka mota ta kashe ka wane ne ya kashe ka wani jaki ya hau ya fadi ya mutu wani doki ya hau ya fadi ya mutu wani kwata ya fada ya mutu wani bandakin gidansa ya kashe shi wani kaza 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 asbabul mautu kasira wa muntashira amma la nata'izu ba ma wa astuwa kawai mutum idan ya ga yana da lafiya yana da kudi yana da harka gani yake kawai zai mai zai dade kawai a duniya so lallai mu fadaka ya koyan uwana wannan duniyar cike take da rudi wallahi kada gidan da kake da shi ya dauki hankalinka wallahi wata ran zaka mutu ka tafi ka barshi ka kashe miliyoyin kudi a katanga ka kashe miliyoyin kudi a gado ka kashe miliyoyin kudi a bandaki ka kashe miliyoyin kudi a falo ka kashe miliyoyin kudi a kaza yau awwalu an qaribin min qusurin muzakrafatin ila bayti turabi fayudau fihi mahjuran wahida ahata bihi shuhubul iqtirabi haka mai zuhuri yace a hankali an qaribin nan kusa wallahi za a dauko ka daga wannan gidan dogo da ka gina qusur manyan gidaje na alfarma isassun gidaje da aka kashe musu kudi za a mai da kai baitut turabi gidan kasa permanent house kowa da ni da ku wallahi sai mun je wannan ramin ba riga ba wando ba takalmi ba hula ba gilashi ba agogo ba komai haka za a je a danna mutum to yaya mutum yazo yayi rayuwa bi ba annabi ba ai bai ji dadi ba ce sa na sha fada a karatu wallahi ba wanda yafi kowa morewa rayuwa irin wanda yace shi annabi zai ba a rayuwarsa ka nemi kudin ka kana bin annabi kai mulkin ka kana bin annabi kai sarauta ka kana bin annabi kai malinta ka kana bin annabi kai duk abin da zaka kana bin annabi dan da bin annabi ne zaka samu aljanna amma in dai wannan duniya ne wallahi za ta kai ka tabaru mallam wani bawan Allah ya mutu wani attajiri mai hali bawan Allah ya tara muka je zamu yi masa wanka shi aka shimfida a falansa sai wata daga cikin matan sa zo karku wanke shi anan karku wanke shi anan kar ku bata mana falo kar ku kai shi wajen wanke wanke ku kai shi wajen wanke wanke kada a bata masa falo da ruwan wankin gawa falon nan nasa ne carpet din nan nasa ne tile din nan nasa ne gidan nasa ne matar tasa ne ruwan da za a wanke nasa ne robar da za a wanke nasa ne mutanen da za su zo su wanke masu mai in uwansa ne amma laifin sa ya bar duniya haka aka cire shi aka dauki na rantsi muku da Allah daya a inda ake wanke wanke ake wanki nan aka shimfida gawar sa aka saman tabarma aka wanke ta aka nade saboda ya gama amfani a wajen su hadi hiya dunya aqallu min alqalili wa ashiquha azallu min alzalili law kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullah hayyan wa baqiya tafi kadan kadan maringumunta marikinta yafi kaskantaccen abu kaskanta da duniya tana dawama ga wani mutum guda daya da manzon Allah shine dawamamme amma wannan labarin da nake faɗa ka tambayi yan kabari za su baka labarin haƙiƙanin abin da nake faɗa ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa manzon Allah yace mali walid dunya ni ina dunya yace ni da misali na ma masali wa masalud dunya illa karakibin sara fi yawmin sa'ifin yace aini da duniya ai kaman matafiyi ne da yake tafiya a lokaci mai tsananin zafi fastazalla tahta shajaratin sa'a ya zauna gindin bishiya wani dan lokaci gajere yana hutawa kaga duk wanda yazo yana tafiya ya samu gindin bishiya yace bari ya sha iska ya sha rana ai ya sha inuwa ya bar rana ai kaga dole zai tafi ko din mai hankali ba zai taba mai da wannan gurin yace gidansa bane kai ne motar ka tai fanshu kai ne fanshu ka tsaya zaka yi faci ko ka tsaya ka huta motar ka tai zafi ka mai da wannan gurin gidan zaman ka ai larura ce ta ajiye ka to wallahi haka duniya ma take gurin girban lahira ne gurin da za a tana da lahira ne ce to ni da duniya kamar haka ne da haka ni ba ni na zo zama ne a duniya ba kuma gashi ya tafi kazam wallahi wata rana ranar litinin da safe kawai sai labari ya dawo a garin Madina cewa annabi ya bar duniya ya rasu sahabbai suka ce me aka ce annabi ya rasu da yawan su wallahi ba su yadda ba daga cikin su waɗanda suka fi imani suka fi kusanci da annabi suka rude Umar ibn Khattab yana daga cikin wanda yace bai yadda annabi ya mutu ba kar wanda ya sake ci annabi ya mutu yana shekara 63 ana cikin kaunarsa ana cikin ganiyarsa ana yi da shi duniya tana yi da shi ana samun futuhatul islamiyya budi suna kaunarsa ana ta samun kaza yau a ce annabi ya bar duniya la la wallah duk wanda yace annabi ya mutu yayi wuf ya hawo mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suna cike kamar yadda kuke zaune a nan duk kun zauna kun yi shiru ba lokacin sallah ba amma an cika masallaci me aka zo yi ana kuka ana jimami wanda ya daina ta kuka wanda bai yadda ba yana ta tunani ya aka ana suke cewa Madina ta yi duhu gaba daya Umar ya hawo mimbari yace wallahi duk wanda yace annabi ya rasu wallahi sai na sare wuyansa sa adribu unqahu bai tafi ba bai rasu ba gabaka ghaibati Musa ya tafi ne ya buya kamar yadda annabi Musa ya tafi kwana 40 zai je dawo ba ku karanta ba wa wa'adna Musa 30 laylatan wa tamamnaha bi ashrin fatamma miqatu rabbi 40 layla ba ya je ya dawo kwana 40 baya nan ba to shi ma Muhammad zai dawo malam ba wanda iya mai musu amma annabi yana kwanci Allah ya riga ya daura sa sayyidina Abubakar shi zai fudda mutane daga cikin wannan damuwa ya tarar da mutane dan baya nan lokacin da aka yi rasuwa yana wani gidan shi ya tarar da masallaci a ciki ya huce ya shiga ɗakin annabi ɗakin nana Aisha ya tarar da annabi a lullube ya bude fuskar sa ya tabbatar ya rasu ya sa bakin sa ya sumbance shi tsakanin goshin sa da hancin sa anan yace tibta hayyan wa maitan ya rasulullah ka ji dadi kanshi kake yi kana raye kana mace a manzon Allah Allah bai zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwa ɗaya ce ka riga ka yi ta alkawarin da Allah ya na mutuwa innaka mayyitun wa innahum mayyitun wallahi ya kaita ya rilibe shi bai kowa magana ba ya shiga masallaci dan ya tseratar da musulmi daga cikin rudun da ake ciki a lokacin daga nesa yace ya Umar ya kalli Umar yana kan munbari yace ejlis zauna a wata riwaya aka ce Umar ya dau zafi kawai magana yake ta yi da takobi a hannun shi Sayyidina Abubakar kawai kama magana a wata riwaya aka ce duk sai aka waiwayo kan Sayyidina Abubakar a wata riwaya sai Umar ya shiru sai Abubakar ya kama magana ayyuhan nas ya ku mutane man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wanda yake Allah yake bautawa muna shaida muku Allah baya mutuwa الله لا إله إلا هو الحي القيوم أما وندك بوتا ومحمد صلى الله عليه وسلم منا شهد أما سيوف إن محمدا قد مات محمد كان يا رسول كوي سيكر أنت مصائر وما محمد إلا رسول قد قلت من قبله الرسول أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على آقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Sayyidina Umar yace wallahi ayan nan sai naji kaman yau aka saukar da ita sai jikinsa ya sanyi shikenan to yanzu wannan zancen karshe fa annabi shine number 1 din duniya gaba daya a wajen Allah yau ya rasu ya bar duniya an dauke shi daga wannan gida nasa an tona rami an binne shi yana cikin ƙasa kai sai ka tabbata kai kana jin zaka dawo ma duk wanda ya rudu da lafiyarsa ko damar da ya samu a duniya ya bata lokaci matakar bai ba Allah ba dan haka da'awar mu shine kullun mutane su kama Allah kawai ko da yaushe kawai ba ka da wani minute da baka bin Allah a ciki kowace harka zaka yi sa Allah a cikin ta saboda yadda mutuwa take daukan mutane a yau ba tare da ainihin wato ta ba su notice ba ko ta nemi shawarar su to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rayuwa ta tawazu'anci mu'amalolinsa da gidansa kadai ya nuna mana cewa duniya bai dauke ta komai ba abu na biyu malamai suna cewa gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama gidansa kadai an gina shi ne da zarbar dabino da tabo ina irin itacen dabino din tanka ta dabino zarban nan dogon abu nan to shine dangan gidan sai aka hada da kasa da ta kaunan din dabino ganyen dabino yana da karfi za ku ga baya fadowa komun rani ko mun canji ba za ka taba ganin ganyen dabino ya fada kasa ba to da shi ake gini a gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama aka sa duwatsu aka giggina sannan kuma aka samu shi dai wannan zarban dabino aka yi mai rufi yanzu mu nan kaga rodi ne da tile ne da siminti da kaza sai shekara 100 wannan amma su gidansu da itace aka rufe da kasa haka aka zauna kuma aka rayu annabi sallallahu alaihi wa sallama haka ya rayu a cikin wannan gida Hasan al-Basri yana yin bayani yace kuntu adkhulu buyut azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina shiga gidajen matan annabi ni da kaina inji Hasan al-Basri fi khilafati Uthman bin Affan a lokacin da Uthman ibn Affan yake halifanci yace fa atanawalu saqafaha bi yadi yace idan na shiga wallahi da hannuna nake taba rufin dakin annabi saboda ginin a ƙasa yake sunkuyawa yake a shiga malamai suka ce innahu baitun mutawadhi'un wa hujar saghira gidan annabi gida ne mutawadhi'i gida ne karamin gida gida ne na tawadhu'u gida ne da babu duniya a ciki kuma dakunan yan kanana iya bukatar sa kawai da shi da iyalansa inda za a shimfida a haka annabin ya rayu wanda shine number 1 din Allah a duniya gabaki daya amma waɗannan gidaje amiratun bil imani wat ta'a wa bil wahyi war risala an raya wannan gida na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da imani ba wai gidan kara bane ba wai gidan kasa bane ba wai gidan kaza bane a me aka damu imani akwai shi a gidan ko babu yanzu wani ya gina gida ya kashe biliyoyin kuɗi amma baya sallah asuba da shi da iyalansa me amfanin wadatar da ka samu wani ya gina gida in ya shiga gidan nan ba abin da yake kallo in banda barna haka yau musulmi suka lalata gidajensu da kallon tsiraici da haram Allah ya rufa maka asiri wani yana kwana da yunwa wani bai da gidan da zai zauna wani har ya mutu a gidan haya zai mutu wallahi wani da shi da iyalin suna cikin wala ko shekaran je malam wata mata ta kira ta take cewa malam muna cikin wani yanayi da ni da miji na da ƴaƴan mu balagagu a daki da muke kwana tace wallahi sai dai ya bari in dare yayi ya lallaba ya lallaba tace alhaji a nemo mana inda zamu yaran ina zamu sa su mu kai su makota muna jin tsoron alalata mu sarbiya ina zamu zuba su iya abin da Allah ya hore mana kenan malam amma wani Allah ya bashi gida iya ganin ka ba daya ba ba biyu ba amma baya bauta Allah a cikin gida musulmi a cikin musulmi yau akwai wanda wallahi ko qur'ani ba a kunna a gidan shi ba za ka taba jin qur'ani a gidansa ba sai kida da waka da waƙoƙi na drama da ƴan wasan kwaikwayo da na gida da na waje Allah ya rufa muku asiri ku dauki tabkekiyar television screen babba kaga mutum har ma yafi girman yanda yake amma me ake kallo daga ball sai tsalle tsalle sai tsiraici sai kida sai wake wake gidanka gaba ɗaya da kada kada da wake wake aljanu tab a cikin gidanka haka ya kamata mu raya gidajen mu Allah ya hore maka ga tashishi na alqur'ani ga saudi qur'ani ga almajid ga ina ne qur'ani 24 hours dinka kunnawa Allah ya saukar maka da albarka a gidanka amma ba za ka yi ba wani mutum fa haka yake zama wallahi tallahi wata mata ne ta kamo ku tace mallan Allah ya mana komai amma mi gidana ya hana ni hadda hadda muke karba a makarantar islamiya tace mallan sai dai ku yi hakuri tace kullum mai gidanmu idan ya dawo sai ce hajiyo ina yaro suke ku tattafa ku zo zo ku zo ku zo a zo a hadu a falo sai ya ce wani yaron sa da ko mana kasar din wasan koyo na wane da wane kunna mana sai ya ce matan duk ku zo ku zauna a shakata tace yanzu alhaji ina da hadda qur'ani a makaranta ina da hadisai an bani a sami eh da mun malaman nan ku dan tsananin addini sun zo sun koya muku rashin biyayya to in zaki bi ni ki bi ni in kuma malamin ki zaki zaki ki zaki bi ni kaza 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 wallahi tace haka za su zo su zauna a kunna musu wasan kwaikwayo da drama da film da uban da yaran ana gani ana tafi wani lokacin ya tafa da dan su ce shege wale kaza 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 wallahi tallahi malam wai wannan wai shine wai jin dadi wai akwai uban da yazo ya sa ball suke kallo da shi da ƴaƴansa sai ya betting charter ya sa charter a gidan shi da shi da ƴaƴansa ya ajiye naira 100,000 yace mu zo mu kalli ball din nan ni ina goyen bayan club kaza kai kana goyen bayan club kaza da shi da ɗansa ana bugawa ya ga naira 100,000 akan television cewa idan har an ci club dina ka ci 100,000 nan ka duba uba yana koya wa ɗansa caca a cikin falansa a gidansa wallahi malam wani yanda yake ba da labari yace ana yi kawai yaran nan da ya dau zafi sai ce wallahi ƙarya kake baba ya manta yace ƙarya kake yi a cikin musu ne da suke akan wane da wane wane da wane kuma hakan aka yi da yawa malam akwai mutanen da sun kashe gidansu sun kashe tarbiyarsu akwai a cikin ku waɗannan gidajensu wallahi alazim ina gaya muku babu tsarki mutum zai zo ya kashe makudan kuɗi ya tara kayan kallo wannan abu ɗaya ne nake muku magana a cikin gidajenmu kayan kallo ya bawa mata satellite ya bawa ƴaƴansa da ƴan mata da ƙanana da kowa komai ana kallo a gidanka kana tsammanin Allah bai zai tambaye ka ba wallahi duk abin da suka gani a gidanka na rantse maka da Allah ɗaya sai Allah ya tambaye ka kai ku tara musu da yawa ko ku tara musu kaɗan mai hankali shine yake bin duk tashoshi na barna yana tottoshewa ko an shiga baya nan ba za a iya shiga ba yana sa password ba za a iya shiga ba ya ware iya tashoshin da ake gani a gidan shi tunda dole sai an gani ko to ga iya abin da za a iya gani to wannan ku dauke shi babi daya da yawa an ci mu da yaki an lalata tunanin ƴaƴanmu a gidaje gidan musulmi ya lalace da television din sa yanzu sun daina yaki da bindiga da takwabi da hartashi da waye kuna zaune a cikin gidajen ku cikin ni'ima za su raba ku da addinin ku yanzu duk tashoshin banza ƴaƴanmu sun san su tashoshi ake budewa na fitar hankali da a kashe musu miliyoyin daloli ka gansu tar for 24 hours kuma ana yi da yaranka kana kallo shi kuke sawa a shagunan ku shi kuke sawa a asibitocin ku wannan tashoshin kuke kunnawa a dakin matan ku ƴaƴan ku su suke kallo sun saba da shi ba ruwansu da jin wa'azi ba ruwansu da sauraron qur'ani ba ruwansu da kaza a wannan tashoshin kuma suna da manufofi. Ina ga muku duk wanda ya bude gidan talabishin wallahi yana da agenda da tafili da taboye, ko dai wakilin kansa, wakilin al'adarsa, wakilin manufofinsa, ko kuma wakilin turawa. Kuma turawa sun zuba kuɗi masu tarin yawa a ƙasar nan, sun bude tashoshi dan a biya musu bukatun su, ba sai sun yi da turanci ba, da Hausa. Kana nan kana zaune an shaka an gama da kai a gidanka, ƴaƴanka sun lalace, sun ki zuwa masallaci, sun ki zuwa makaranta, yara sun fadi a jarabawa, ba sa iya karatu sai satar ansa, saboda kullun screen ne a gaban su. An ba su abin da zai dauke musu hankali, wannan bai isa ba, an zo an hada mu da waɗannan wayoyi, ga sunan kowa idan su yanzu haka duk idanuwan mu duk sun lalace, saboda tsabar yawan kallon waya. Yaro karami ya fi ka iya sarrafa waya, kullun waya ta 700,500 miliyan ɗaya hannunsa, ya za a yi karatu ya ci jarabawa? Yana karamin yaro ka hada shi da babbar waya 24 hours abin da yake kallo kenan. Kuma wannan abin da kake ganinta na rantsai da Allah hana bacci kenan, in kana duba ta wallahi sai ka kwana a zaune, baccin ma ba zai zo maka ba, sai dai in baka shiga inda zuciyarka take so ba. Ku gyara gidajenku, ku gyara mu'amalolinku, ku san me kuke kalla, kuma ku san me kuke daura gidajenku. Da haka dan ka kashe miliyoyin kudi a gidanka, baka raye gidanka da tsoron Allah da ibada ba, kai asara. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu a cikin gidansa, wanda gidan nan ya raya shi, ya kyautata shi kyakkyawan dabi'arsa, wa kamalu adabihi, da cikar ladabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da kyakkyawan zamantakewa da iyali, tibu ma'asharihi. Sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bar gidansa, ya mutu, ya tafi, ya bar gidan gidansa na Makka da ya tafi yin hijira, ya koma Madina. Dan uwansa Aqilu, dan uwan Ali bin Abi Talib, shi ya sayar da gidan. Wata rana aka ce za a je Makka, za a sauka, sai sabai suka ce in ka je yanzu ina zaka sauka, a gidanka zaka sauka? Yace wa hal taraka lana Aqilu min darin, ai Aqilu bai bar mana gida ba, ai Aqilu ya je ya sayar da gidan namu. Gidan nasa na Makka ma Aqilu ya je bugar da shi, ya karbi kudin kawai, amma bai damu ba alayhi salatu wassalam. Haka aka rayu. Da haka ya bar gidansa, iyalinsa sun zauna a ciki. Alhamdulillahi, musulmi dole ne ya zauna inda zai suturta kansa, tunda shi ma annabi ya nemi inda zai suturta kansa. Ba wanda yake ganinsa, ba wanda yake rayuwa da shi a cikin gidan nan illa mutane kamar haka, da matarsa, da bayinsa da suke masa aiki mata, da masu masa hidima, su ne kadai yake mu'amala da su a cikin wannan gida din, fi tawadu'in, a cikin kankan da kai sallallahu alaihi wa sallama. Yayi iya kokari duk gidansa ya tarbiyantar da su akan addini da shari'a, ba irin ka ba. Yau da gidanka ya fi karfin ka, da yawa daga cikin ku kuna da mulki a office din ku, kuna da mulki a kasuwar ku, kuna da kafa doka a wuraren kaza, amma gidanka da matarka da yayanka sun fi karfin ka. Wannan shine abun tausayi, mutum ya kashe miliyoyin kudi ya gina wuri ya zuba iyalinsa, amma baya iya bada doka a gidansa. Kun yadda da ni, kuma kun amince da wannan, akwai da yawa wanda gidajensu ya kubuce musu a yau. Da haka ku koma tarihi, ka karanta yaya annabi ya rayu a gidansa da iyalinsa, yaya iya rike gidansa. Gata, yawan gata, da yawan yalwatawa, da fantamawa, da morewa, ba shike nuna samun tahakkumi a gida ba. Tsayawa akan bin Allah shine yake bada kwanciyar hankali. Kuraya gidajenku da zikirin Allah, da ambatan Allah, da bin dokar Allah. Wani ya zo yana cewa mallam wallahi na kashe kudi, miliyoyin kudi, ban san abin da na kashe a gidan nan ba, daidai gwargwado, kuna ta wa'azi, muna ta gani, ni yanzu ma na zo na saka yar Sunna TV, yar Manara TV, yar kaza ma, ni ma tattawa ma, wallahi tallahi duk ta toshe su, ba ta gani. Ina take kallo? Kullun arewa 24 take kallo. Ina take kallo? Wane ne dan badamashi take saurara? Wane ne yake kallo? Dan wane ne kenan? Ina take kallo? In ta tsaga ya tana neman abin nan, sai ta tafi zi aflam, ta je ta ga Larabawa, ta ga Turawa, aikin ta kenan. Wai kuka yake mu? Nace haba akramakallah, kai da kake da shafane a hannunka, kudin kitso a hannunka, tattasai da tumatur da albasa a hannunka, katin nefa a hannunka, ruwan sha a hannunka, komai a hannunka, ka zo kana kuka? Ai in an kibi a can sai ka matse ta wani wurin, haka ake yi. Wallahi malam, abi ne abu Allah a samu jin daɗi a gidan nan, a kibin Allah, a sabawa Allah, to kuma lalle za a samu ba daidai ba. nace ai zuwa zakai ka kakkabe ta television din gaba ɗaya ka kwanto ta in kai sauki baka sa ta bariya ka ragargaje ta ba to sauko ta ka ajiye ta kace an daina kallon a gidan in za a rayu a rayu in ba za a rayu ba tafi gidan iyaye kaga za a rayu ko ba rayu ba mutane nawa suka mutu suka tafi kabari suka samu yarda Allah ba su da wannan television din suna kallo tunda ba za a ba Allah ba za ka zo ka bari a tara ma shedanu a gida kuma mataka tafi karfin ka yace wallahi mallam abinci ba ta iya kamu akan lokaci tana kallon wannan abu yace wallahi idan ta hau kan wannan television tana kallo zan yi ta kira sai na kira sau uku hudu biyar ina zuwa dan Allah so nake a zo wani gurin tsayawa in tsaya sun gama da kai wani yace ƴaƴansa hira wasu sai ta kunna musu ta kallo shi su kai karfe uku karfe hudu haka ba gidan musulmi yake da kudin ka ƴaƴanka su zauna su ki sallah su ki zuwa masallaci magariba da isha'i anguwa suna kallon uwarsu ta kunna musu tunda ka sai musu tambaye generator da tsadar gas din kai baka ji tunda Allah ya hore maka shi ta kallo yaro karami dan primary sai kai karfe 3 da rabi yana kallo a zo tashin su za a tafi makaranta ai tai ai dai dama maganar tashi asuba uban ma baya tashi balanta uwar in kaga sun tashi dama saboda za a je makarantar nazari din su ana rufe gate karfe 7 ai tarikici da su yaro ya tashi na rantse da Allah ƴaƴanmu galiban a mota da aka dauke su daga gida zuwa makaranta suke gengedi ka san me yasa iyayensu mata basu bari suke wadataccen bacci ba kallo suke yi ku tai ku bari ƴaƴanku suna kalle kallan banza haka za su kare bokon basu ba addinin ma basu ba lafil iri wala fil nafiri wala ko dume mu mata mudilla wala komai ma babu in nayi kuskure ka gyara mu ko da yake kai ma iri na ne barazana ne kawai idan an isa ni zan yi wa'azin fulatanci daga Kano shi ma ya buga a nan gurin a bamu minti 30-30 a sha mamaki sai mun gudu da kafar mu wallahi wallahi ƴan uwana akwai damuwa ban sani ko kuna fahimta ta dan haka muna magana ne akan gida na kwarai Allah ya bamu ikon gyarawa an ce wana na Aisha ma kana ya amalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wai manzon Allah kan me yake ne a gidan shi tace annabi kana basharan minal bashari mutun ne irin mutane ga abinda manzon Allah yake a gidansa tace yifli saubahu annabi yana dinkin hannu faci yakan dauki rigarsa da hannunsa idan ta yage ya dinke ta ya mata maho a lokacin ba keken dinki da hannu ake dinka rigar kai ko yanzu Allah ya hore ma da kanshi yake daukar rigarsa idan ta yage a ashe annabi yana da yagegen riga wallahi yana da ita kai ko yanzu wandanka da yage jefa da shi kake baka kaiwa dinki yanzu an daina kaiwa dinki teloli da wahala kaga suna dinka tsohon kaya sai dai a hannun talaka amma da riga ta yage ta tsufa kai an raba da ita to annabi haffaci yake manzo Allah yana tatar nonon akuya awaki da tumakin gidansa yana tsugunawa ya sa hannu yana tatsa wa yahlubu shatahu kaga duk wannan larurori ne na iyali na gida wa yakhdumu nafsuhu kuma yana yi wa kansa hidima hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi kaman ya yakhdumu nafsuhu yakan shiga ban daki da kanshi yakan debi ruwa da kanshi yakan dauki abinci da kansa kai wa yakhdumu ahlihi a wata riwaya Aisha tace kana fi mihnati ahlihi yana cikin hidima wa iyalinsa da aiki wa iyalin shi hura wuta tankade reraya shara duk wani abu da mata suke a gida annabi yana taya su dan Allah haka muke a gidajen mu yau wani fa kyama yake zauna cikin iyalin shi yanzu an daina zama cikin iyali ƴaƴanka ba su da damar su zauna da uban su ce yau baban mu ne dan zama da ake na hira da tadi da yara kaga hankalin yaro kai ta hira da su ai taiwa yara wasa a gida baka yi an baka waya 24 hours da ita kake fama ƴaƴanka ba su san fuskar ka ba san dariyar ka ba amma wayar ka ita ta san dariyar ka dan anan kake ganin abin dariya kai dariya kun wallahi ina ga muku ba abu mai dadi irin mutum ya shiga cikin tsakiyar iyalinsa ya ci abinci tare da su ya hira da kananan yaransa ya yi musu wasa ko mata kace ta bata ma rai da ka shiga cikin yaran kun yi wasa sai ga kamanta amma yau an haramta mana wannan abun kuma yau mun zauna a gida komai ba mai kawo cokali kawo ruwa goge can dauke can kaza kaza wani ya aure wata yarinya ba samu tarbiya ba kawai sai tace wai ni kan wai ni bai wace irin yan yaran nan ne yan karshen zamani sabuwar amarya je aure bace samu tarbiya ba ba a ce mata ana yi wa miji hidima ba da haka da aiken yayyawa ka san miji akwai mulki ko shugaban kasa bai kai miji mulki a gida ba kawo kaza dako kaza kuma ga umarni wuri abubuwa guda uku a wuri ɗaya suke amma namijin yazo sai ya ce dako kaza sai ta dace dako kaza sai ta dace dako kaza duk a wuri ɗaya ne yanzu a kitchen ne za a dako magi a kitchen ne za a dako cokali a kitchen ne za a dako mai ba zai ce dako magi da cokali da mai ba sai daban-daban zai aika na'am ki bi mijin kiki haka din lada zaki samu ita wannan da bata samu tarbiya ba tace ita ba bayawa bace ita wallahi ta gaji amarya ce ko sati ɗaya bata yi ba malam yace a shi haka kike baki da mutunci tace kai ne baka da mutunci a takeice malam da uwa ka ubanka aka rabu ya dura mata a shar'i ita ma ta kututtumo ta danna masa ba tarbiya ai wancan tashoshin take gani inda ake koya mata yanda yarinya take cin kwalan mai gidanta ai can take gani ba inda ake koya mata a ce annabi matansa sun masa ladabi da biyayya sun masa kaza ba haka take yi ba daka da kanmu muke kashe kanmu da gidajenmu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rayu akan tawadu daka ku kyautatawa iyalinku yace khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli mafi alheri a cikin ku shine mai kyautatawa iyalin shi wanda yafi kowa alheri a cikin ku ya koyan uwana mai kyautatawa iyalinsa yace ni ne nafi kowa kyautatawa iyali wata rana mata suka kawo ƙara cewa ya rasulullahi ya kamata ayi wa maza nasiha duka yayi yawa gida manzo Allah ya tara su yace yaya ɗayan ku zai zo yana dukan matarsa darbal abdi kamar yadda zai da kibawan shi sannan kuma ya zo ya neme ta in buƙatarsa ta kama yace waɗannan da suke bugun matansu a cikin ku laisa ulaika bi khiyarikum ba su ne zababbu a cikin ku ba dole ne za a bata maka rai a gidanka ɗabi'ar mace ce kawai ta bata maka ɗabi'ar ta ce duk wanda yayi aure wai yace ba za a bata masa a gidansa ba wallahi bai ma san rayuwa ba ya kamata ka tafi makarantar koyan zaman aure in dai matan wannan zamanin ne in Allah ya so ya da in ita ta yi kanta don kyau in soyayya tana daukan ka ta sa ka a kwalba ta rufe saboda so da kauna ina tabbatar maka in ta zo gidanka wata ran in ta tafka maka wata tsiyar ji za kai kaman ka tukuikuye ta ka wulla ta waje haka suke a karkace suke to wanda yafi kowa samun nutsuwa shine wanda ya samu mace mai tarbiya mace mai addini idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in yazo muku wanda ku yadda da addinin sa rabiya su ku aura masa yar ku duk wanda bai auri mai kyakkyawan addini ba da dabi'a ba za ta sha wahala haka shi ma kuma zai sha wahala dan haka za ku samu kwanciyar hankali da nutsuwa ne a gidajenku yayin da kuka dora iyalinku akan Allah ya ce annabi ya ce matarka ta bi ka a lokacin da take bin ka tana jin cewa Allah take bi dan Allah zai bata lada matarka ta yi maka da'a ba wai dan kai gangan jikinka take bi ba a'a da'ar aure take in dan kai take bi to durar da chafananka ya kare ba za ci gaba da biyayya ba in kai take bi durar da ka bata mata rai ba za ta bi ka ba to wannan shine matsalolin da yau mutane suke fama da su a gidansu wani yace wallahi malam na rasu yanda zan da matata me ya faru yace wallahi malam ban isa in ce tayi tayi ba ni din nan ban isa ba tare na ni over yace wallahi zan ce karki fita zan ce wallahi sai na fita kai din banza to haka ba ake rayuwar ka ga mutum ya zo nan banza pa yana zuwa karamar yarinya 16-17 da ya zo auro dila shi take yi wallahi malam ka san wata yarinya sai ta sati biyu bata kula mijin ba yazo nan office ya muku bala'i what do you mean wallahi I will never tolerate it this is it's nonsense this kaza 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 ya gama turancin banza yarinya ya shekara 17-18 sati biyu bata kula shi yazo nan har yanzu ba huce bane tace eh zaka ga abin da kaman zaka gani abin da yake faruwa kenan ku yi hakuri fa kar wani je ya fassara shugabansa na office yace da shi nake ba da shi nake ba wallahi yawa da haka ku zauna lafiya da iyalanku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a kamar yadda nana Aisha ta bada labari tace yana musu hidima to muna bada wannan nasiha ga iyaye da mazaje ku yi rayuwa mai dadi a gidanku ku rinka cin abinci a gidajenku, ku rinka zama kuna hira da ƴaƴanku a gidajenku. Manzo Allah har tsere guje-guje yake a gidansa, kaga amfanin samun katan gida yalwatacce kenan. Kwarai kuwa gudu yayi gudu, kaga amfanin exercise kenan, kaga amfanin mata ta rinka motsa jiki kenan. Garka zo ka tirke matarka ta ci da safa da rana da daddare, tana habaka kaman fulawa an sa mata yeast, ta zo ta zama kaya kullun ciwo da damuwa. A'a, ta rinka dan motsi, in ma akwai yar aiki a sa ta wani aiki, wata ranka ba ta wata singlet din ka ci da yake wanke min hajiya, wankin ki nake so, nafi jin dadi in na sa rigar da kika wanke min, nafi samun natsuwa. Sai ta je ta wanke. Amma yau matan yanzu gajeren wandan mai gidansu ba ta iya wankewa. Akwai matar da ta taimun waya, mallam wai shi ta bani gajeren wanduna yace in wanke. Nace to ke in baki wanke mai gajeren wandansa ba, wa zai wanke? Zamani ya canja. Abu na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mutum ne mai saukakawa wa iyalinsa, mai kyautatawa wa iyalinsa, bai zamanto ghaliz ba, bai zama mai kakkausar mu'amala ba. Ya yi haƙuri da duk abin da aka bashi. Abinci suna bashi a kasko, suna bashi abinci a mai sunan abin nan na itace, akwashi. Annabi yana cin abinci akwashi, akwashi kwanan itace wanda yau ga bishiyoyi muna da su yalwatattu, amma mun kaurace mun zo muna cin abinci a roba, mun ki akwashi. Shi kwanan akwashi yana da sirri cin abinci a cikinsa, lafiyar dan adam, inganta abinci. Da wahala abincin da yake cikin akwashi ya lalace, ku dai ku tambayi iyaye za su gaya muku. Amma yau babu akwashi, amma an dauki roba an ba mu. Roba kuma ku je ku tambayi masana, duk mutumin da yake cin abinci a roba ko to bari dai ne shi. Ayo ai, akwai kan na je na ballo ne, ai bari hakura dai. Watakila akwai wasu alhazawa masu kamfanin roba a nan. Allah ya kara kwana akwashi daraja. Wallahi malam, barin ga muku, ku yi hakuri, ku yi hakuri, barin tunatar da ku wani abu guda. Akwai abubuwan da muke da su namu na iyaye da kakanni na gargajiya, suna da tasiri wajen lafiyar mu da gangan jikin mu, amma mun watsar da su saboda zamananci. Yanzu misali, yin abinci a tukunyar kasa. Tukunyar kasa tana da wata peculiarities nata, da kaga ana dafa tuwo ko abinci a cikin tukunyar kasa, albarkatun da ke ciki malam ba magana, da lafiyar dan adam, saboda shi kansa dan adam asalinsa kasa ne. Da haka aka zo ana dafa mai abinci a cikin tukunyar kasa. Akwai alkhairai da amfani, ba lecture zan yi ba. Sannan kuma shan ruwa a randa, randa ta mu ta gargajiya, mun tashi mun tarar da iyayenmu suna sa mana ruwa. Duk wani munin ruwa in aka zuba shi a cikin randa, tana absorbing datti da cutar da ke ciki ta mai da shi kasa. Ku je ku duba ku gani, za ku ga dattin yana koma automatically, ba fa na'ura ba ce, kasar ce kawai, sai ta zuke duk dattin sai ta bar ruwa mai kyau din. Amma yau ba ma shan ruwa a randa. Kuma likitoci suna faɗa ko ruwan sama ne idan ya sauka, in ya taba kwano akwai wani abin da kwano yake rage masa. Idan ya shiga roba akwai wani lokacin da yake yana illata shi, yana lalata shi. Akwai abinciccika na mutunci da daraja duk mun basu. Yanzu da idan an tuka tuwo, mata sun tuka tuwo, sai a bar tukunyar akan wuta ta yi zafi, sai a samu kanzo abinci kala biyu. Wannan kanzon mata suna tara shi, in ya kai wani lokaci sai a sa shi a turmi a daddaka a daddaka, ana zuba masa ruwa, kumbura yake automatically. In ka saka masa garin kuli-kuli da lafiyayyar albasa da mangyada da salad, ina gaya ma wallahi ya fi wannan shinkafar da kake ci tana tayar ma ciwon suga. Amma yau matanmu ruwa suke zuba tukunyar, ana ganin kauyanci ne. Ni din nan da nake muku wa'azi na rantse da Allah na rayu akan wannan kanzon, kuma har yanzu ina ciza yatsa mata na ba sa mun tuwo a tukunyar kasa in samu kanzo. Abinci ne lafiyayye na gari. Duba garin kwaki, an rena shi, ba a cin garin kwaki. Ina mana magana ne akan rayuwar mu a gidajenmu, alfahari, ƙarya, san zuciya, muna cin abinci cikin da suna sabbaba mana ciwo. Abinci da kuke ci da yawa yana kashe namiji, da yawa yau mazaje ba su da lafiya ba sa iya biyan bukatun biyawa matansu bukata saboda abincin da ake dafa musu a gidansu zaki yayi yawa mai ko yayi yawa magi yayi yawa wane ne yayi yawa an bar daddawa me ake daddawa icen dorawa ƴaƴan dorawa ake daukawa ayi wannan ayi amfani da ita kalwa ku je ku tambayi fa'idar daddawa da amfani daddawa amma ba ayi kun zo kun dauko abubuwa kullun kuna asibiti amma kun kasa ganewa daman kun yi yawa suna so su rage ku kun ki ku ragu dan haka za su ta kawo muku abubuwan da zai ta kashe ku wallahi ba ku farga ba dan haka ina wasiya a wannan masallaci na Dobele a dawo kan daddawa a dawo kan tukunyar kasa a dawo kaji ka ga malamin nan ce yake haka yana kada kai wato bai zai yi ba wai ya ce wai na fara ai da ba dan matan mu sun fi karfin mu ba wallahi da sai mu fara cewa nayi matan mu ko ba ka bane matan mu ko ba gane ba matan mu duka yawa ni da shi duka gaba daya da sai an yi irin wadannan abubuwa suna da amfani yanzu duba dumame an daina cin dumame yara ba san dumame ba wani yaro gari ya waye uwarsa ta kawo mai dumame ta zuba masa yasa kafa ya buge ya ta kuka saboda dan indomi ne dan taliya ne dan kwai ne dan kaza ne shi yasa muke wahala talauci yayyawa yunwa yayyawa wane ne yayyawa saboda kun dauke hai rayuwa samun ya ragu kwadayin ya karu mu dawo gargajiya mu huta duka wadannan abubuwan da aka gaya muku wallahi malam magabata mu sun yi rayuwa mai inganci mai dadi yanzu a da mutum gonarsa zai je sai ya ciro ganyen rama a tafasa masa ya sa mata kulikuli ya ci yini zai yana shan ruwa bai korin yunwa ba amma kai yanzu ba za ka ci rama ba ba za ka ci ba kun kashe gonakin naku ba kwai mu gyara Allah ya zaunar da mu lafiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi rayuwa cikin irin wannan yanayi in mun lura da halinsa tare da iyalinsa an ce yana shiga gidansa da murmushi yana shiga gidansa da tsafta yana shiga gidansa da wasa da yalwa manzo Allah yana da sakin fuska a gidansa tare da iyalinsa kuma in zai shiga gida sai ya sanar da su sai ya sallama wa kana yusallimu alaihim yana musu sallama haka zadul aibul qayyim ya bayani a cikin zadul ma'adabi annabi in yazo yana yi wa kowa sallama a gida ba kai bane wai wai ya dawo wani ya kuma yazo gidansa yana sallama assalamu alaikum irin ustazan nan ya gina gida da ana sunna ina assalamu alaikum wata dogowa ta zo ziyara ce abun mamaki yau mutun da gidansa ya sallama saboda haka muka ginu cewa wai abun mamaki ya dama mutun a gidansa yana sallama ma'ana mun ginu cewa mutun baya sallama a gidansa ba daidai bane wa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala ahliha in za ku shiga gidaje ku yi sallama wa ma'abuta gidajen da aka sunna ce ta manzon Allah ya rayu yana yi wa iyalin sallama akwai wanda aka ce in yazo bal yake da kwanuka fau fau wace ku aje wannan wallahi kaza 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 in ka ji bala'i to ya dawo sai ka ji ana cewa ya dawo sai ga yara sun ruga da gudu matan gida sun shiga da gudu tsoransa ake ji wallahi duk wanda ya rayu a gidansa bai da walwala bai da sakin fuska iyalinka ba su zuwa su tarbe ka da sakin fuska da wasa da dariya ka kuntatawa kanka ka matsantawa kanka ga hawan jini a gefe ga ciwon zuciya a gefe ga damuwa ga cututtukan da baka ma san da su ba kuma ka zo ka kuntatawa kanka a zaman ka ai wallahi kamata mutum ya shiga gidansa mallan ya warware ya miƙe ka saki jiki ya kamata in ka dawo gidanka ka manta da damuwar waje wanda yake da dabara shine gidansa wata rayuwa yake mai dadi da shi da iyalansa in ya fita harkar waje in ya shiga gida harkar gida to amma yau ba haka muke ba malam mutum sai ya zo cikin gidansa da wadata da rufin asiri da komai da babban daki da katan gado da air condition billahi azim malam sai ta burgi ma ba iya wace da yawa ba sa iya wace me yasa ba kwanciyar hankali ba zikiri ba salatin annabi ba karatun qur'ani a gidan shedanu ne a ciki wani kuma ce yake wallahi kullun kira nake ji ana ta kira na wani nace in ka amsa ka shiga uku wani cewa yake wallahi kullun ji yake a bayan ɗakin sa ana sukuwar dawaki karfe uku zai ji cikakab 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 nace mutanen ne sun kawo maka ziyara ne ba zikiri ba ambatan Allah wani kukan duji yake ji a saman gidansa ga gida iya gida amma wallahi kukan duji yake hana shi bacci wani cewa shi ba asilin din ɗakin sa ya sa a bude a duba masa anya ba mutane a ciki kuwa ba wani mutum aljani ne kawai ke hana ka hutawa aljani zai iya rikida ya zama muzuru ko bera ya hana kwanci hankali dan haka ku raya gidanku da ambaton Allah tabaaraka wa ta'ala ibnu qayyim yake cewa an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan yazo zai shiga gidansa idan qalaba ila baitihi الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي فأفضل أسألك أن تجيرني من النار النبي هنا وانا الدعاء ناغودي الله تبارك وتعالى دي اسمه يتتروني يمطودني ناغودي الله دي تيدني يشاهدني مسلمي يايد شنس الله نيكي باشي شنس الله نيكي باشي يتي ناغودي الله دي من فللا ka shiga gidanka ka tarar gidanka ne ko ka biya kudin haya wannan falala ne akwai wanda a yau an kore shi a gidan haya akwai yau wanda matarsa ta koma gidan saboda babu wurin zama akwai wanda buge-buge yake ya samu dan inda zai makale ya aure bai samu ba kai kuma ga ka a cikin ni'ima ka rinka yin addu'a kana roƙon Allah wannan yasa manzo Allah ya samu kwanciyar hankali dai ƙarshe annabi ya addu'a ce ya Allah ka raba ni da wuta ku rinka yin addu'o'i duka naje wani program na mallam yana karanta wasu addu'o'i da haka ku nemi addu'o'in da annabi yake a gidansa idan zai shiga da kuma idan zai fita an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai shiga gidansa ya goge bakin shi gida kawai in zai shiga sai ya dauki asuwa ke goge baki me yasa baya son yaje ya tarar da iyalinsa su ga wani abu abin ki ko ya ci wani abu manzo Allah aka ce ba a taba jin wani abin ki a tattare da shi a jikinsa ba an ce ba abin da yake irin a ji wani abu doyi a jikinsa dan haka ya zamanto jikinsa ma jikinsa gominsa turare ake da shi gumi fa ayi turare ya je gidan Rumaisa Ummu Sulaim matar Abu Dalhat al-Ansari ya je gidanta ya zauna wata babban mace ne suna kai mata ziyara ya kwanta har yayi bacci shimfidar ta jike da gumi matar tace wallahi daga shimfina annabi na ruwan tattare guminsa na zuba a kwalba ba inda turaren da yafi shi kanshi saboda tsabar kulawa amma mu tsakani da Allah mallan kaga mutun yazo ya zakke wa iyalinsa a gida cikin datti wani in ka ganshi a titi kace yana da mata ka tabbatar yana cutar matarsa ba sai kai bayani ba mutun ya shiga gidansa mallan cikin datti da doyi baya kulawa amma mun sani cewa galiban matan mu Hausa fulani duk ranar da mace tana da girki mijinta zai zo wallahi sai ta yi wanka ko bata da sabulu ko bata da man shafa ko bata turare al'ada su ne ba sa tariyar miji ba sai wanka ba kawai za ta gama shirya ma komai amma za ta zo ta yi wanka amma yanzu dan Allah zamu yi alƙawari mu ce duk wani namiji yana yin wanka in zai zake wa iyalinsa wani zuwa yake da kayan bacci da kayan aikin sa mai doyi mai gumi yake zake wa iyalin shi wata mata tace wallahi mallam idan mai gidana ya dawo ya cire riga sai ya rate falon baya zaunuwa dan ji zakai kaman wata daddawa ce aka kulle ta alai da aka aje ta tace idan ka fidda kayan kuma yazo ya jarrabe ka yazo ya ce da kai ka takura masa wani wallahi alazim idan ka ga yadda yake mu'amala da iyalinsa akan abin da ya shafi zamantakewan su na rashin kulawa baya ma jin nauyin iyalinka ta zo ta ji wari a jikinka yau shi zaka bari mace ta rena ka kana da bandakin ka da turaren ka da manka kar ka yadda ka bari mace ta zo kusa da kai baka gyara jikinka ba reni zai shiga tsakanin ku wallahi ko bata gaya maka ba za ta rena ka ba daidai bane daka Ibnu Abbas yace nakan zo in zauna a gidana in saka ainihin madubi a gabana in sa kwalli in gyara jikina yace uridu an atazayyana li ahli kama uridu an yatazayyanu li ina so nayi kwalliya da ado wa iyali na kamar da nima nake son iyali na taimun wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja da haka manzo Allah mutun ne mai tsafta yana da tsafta yana da kula da jiki yana da asuwaki yana gyara gashinsa matansa suna gyara mai gashi yana sa mai akan sa yana da gashi mai tarin yawa a riwaya a cikin Shama'il Muhammadiya aka ce ma ra'aitu zulimmatin min rasulillah ba mu ga mutumin da yake da gashi mai yawa da ya sauka haka fadarsa irin annabi ba amma yana kula da gashinsa yana kula da hakkin iyalinsa in zai shiga gidansa ya asuwa ke fesa turare yaya mutum zai zo ya zauna gidansa cikin kazanta da datti wai shi mai gida ne matarka tana kwalliya tana ado dan ta kyautata ma amma kai baka kwalliya da ado ka kyautata mata ga zama da kazanta ga mummunan mu'amala ga baka bada kudin cefa ne masifar tayyawa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana koya wa iyalinsa zikiri a gida ya gaya musu yace idan ɗayan ku za ta shiga ban daki tayi addu'a Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is a wata riwayar Allahumma inni a'udhu bika inam haka ina neman ka tsare ni daga manyan aljanu mazan su da matan su in zai shiga ban daki ya koya iyalinsa kai ku yanzu ba mamaki da ashar ma kake shiga ban daki baka damu ba kuma ga mun zo mun yi ban dakuna a cikin dakunan mu jama'a ban daki matattara aljanu ce ban daki duk inda ban daki yake to inda kazanta yake da bola da wurin da ake zuba datti da wurin da ake tara shirgi da wurin da yake da duhu ba a shiga da wurin da yake daji ne da wurin da yake ruwa ne da kwazzaban wuri duk waɗannan gurin aljanu ne to zamani ya kawo mu burgewa shine mutum yayi katan gida yayi ban dakin sa a jikin gadansa yana sauka yana shiga ban daki wani filan sa a kofar ban dakin sa take shi yasa zai kwana yana iwe wuyu wuyu yana ihu dan balai to aljanu ne a gefansa gaba daya ga ba zikiri a gidan da haka duk wanda zai shiga ban daki ya addu'a na sha fada a karatu na maimaitawa da yawa yanzu ana ba mu kesi cewa Alhaji Wani ya shiga ban daki ya fadi ya mutu yawanci in an shiga ban daki paralyze ake to aljanu ne na fitar hankali a cikin mala kana faduwa sai su rike bangaren jikin sai kai paralyze ga wannan abun tsuguno da ake zama a kansa wanda muka makale masa mai kashe mutane duk wanda abun ban dakin sa ya fashe ya zauna akai ya fadi a kansa in ya yanka maka duwawu babu likitan da zai yanke redin ke ka wallahi kuma gashi ba ma canja sai mutum shekara 10 da abun tsugunan sa baya canja shi ba zai tsaya ba mota ka kike canja ta wanda kike mana canjin bakin mai kullun kana canja ta ballanta abun tsugunan ka ba ma canja da haka da mutum ya zo tsufa ya kama shi nauyi ya kama shi yana zama sai rabas sai ka ji ya yanka mai duwa daga nan za a ta jinya sai a ce ya mutu wani ko ya ce ya fadi a ban daki na farko an shiga ba zikiri na biyu kuma wurin matattara aljanu ne kuma an tara kazanta a cikin daki da haka duk inda aka ci gaba za ka ga ko da a birni ne yanzu wallahi ba sa yin ban daki a cikin daki dab sai dai kofar ban daki daban kofar daki daban ka rufe kofar ka aljanu ba su shigo maka ba su je cin su karata in za ka shiga ka yi addu'a amma ka hade wuri guda ba fa cewa ne haramun bane dan malamin nan ma dakin sa haka yake yawa ni ma ina da wani daki mai wannan amma na kai gado na nesa can gaskiya ba haka bane to ai sun gaba da mu ne wallahi ya kamata mu lura yaya tsarin ma gidan musulmi yake yanzu da a ce muna koyi da rayuwa sahabbai rayuwa sahabbai sahabbai suka ga mana ban dakunan su a waje ne a bayan gida shi yasa Bawushi yace ya je bayan gida me bayan gida saboda wurin tsuguno a bayan gida ne mu kuma mu da shi cikin tsakiyar daki tsura da ƙarshe zan jero mana a gurguje saboda ana nuna mun lokaci yayi na gaya muku manzon Allah yana kula da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana yin wasa da mizahi da ainihin wato a wasa irin barkwanci da shi da iyalinsa sallallahu alaihi wasallama wata rana an ruwaito manzon Allah yana wasa da wani yaro ana ce da shi Abu Umair ma fa'ala an-nughair yana yaro yana yawo ne da dan tsuntsun sa haka sai annabi ya ga bai ganshi da tsuntsun ba sai mai wasa sahabbai suke cewa wani sahabi yana cewa na haddace na rike lokacin da annabi yake mun wasa da ruwa a gida in yazo sai ya debi ruwa a bakin sa sai ya fesa mun a fuskata sallallahu alaihi wa sallam annabi yana wanka da iyalinsa a bandaki daya wanka da iyalinsa a bandaki guda ya halatta yana ƙara kauna da soyayya suka ce har mu yi tai yace da'ani da'ani kyale ne in diba kyale ne in diba idan da zaman lafiya da kauna ana yi amma wani yanzu cewa yalla ai ni ko abinci ma na ci da iyali ina ce zamani ya canja nace ya aka yace ina ai kashe mutane suke mana nace ina kake cin abinci yace wallahi ni a hotel nake cin abinci nace ta ai ku ka dauka wa kanka wahala in gina gida in dauko mace lafiyayya in ajiye ta a gida in kashe kuɗi in biya kuɗin cefa ne ko marin cin abinci a gida na ba to ai mallan kashe mutane suke ni yanzu in na matsu sai dai in zo in ce to wai wani yace yace to ke haji ya zo mu ci abincin nan fare loma daya sai tayi loma daya sai loma daya wai sai dai su ci tare saboda rashin tsabar yadda shi yasa na ga muku gidajen mu suna cin wuta mun wayi gari yau bamu yadda da matan mu ba a gida mallan ka san cewa wani bai yadda da matarsa ba sai dai yaje dauko kuku yana masa abinci amma bai ci abinci matarsa ba ka san ana wannan rayuwar ka san wadancan mutanen da suke cikin gatan ne yawanci haka suke yana da mai dafa mai abinci kuma abun mamaki sai mutun yaje dauko kafiri kafiri ya dauko ah yace ayya ya keterin red keterin you know how to kaza kaza amma matarsa ta sunna bai zai ci abincin ta ba wai za ta kashe shi wanne ne yafi aka fi tsammani ya kashe ka wani wanda yake nesa yazo ka dauke shi kana biyan sa albashi ko kuma takka da kuke tare to wannan dai yana cikin kurakuran da muke yi shi da ma wani ba a yin abincin rana da shi ba a yin abincin dare da shi kawai baya cin abinci a gidansa idan yaje masinjin sa yake hada masa shayi a dakin sa mallan ina jin dadi ina kudin babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da ya samu wata munasaba na shigar da farin ciki wa iyalinsa wallahi sai yayi nana Aisha take cewa sau da yawa annabi ya zo yin bacci na rana a gida sai ya zo ya filo da cinyata ya kwanta akan cinyata ya filo nana Aisha kaga na gaya maka yana wanka da iyalin shi sannan kuma yakan zo ya kwanta akan cinyar nana Aisha ya bacci za a iya sa masa tsumma ya dora sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci abinci da iyalin shi kuma annabi yana da farin rai iyalansa har abinci suke kawo masa ko da ba ranar girkin sa ba nana Zainab ta ɗebo abinci ta aika ɗakin annabi yana ɗakin nana Aisha har ma aka dan samu yar matsala amma wannan yana nuna kyakkyawan zamantakewa dan aike yazo ya kawo abinci nana Aisha tace daga ina ta ga abinci daman ta riga ta ce ni fa ina da kishi inji Aisha ana ghayur daga gidan Zainab me yace abinci ne ta sa hannu da hannun bayan ta haka ta buge akwashin akwashi ya fadi ya fashe abinci ya zube annabi yana gurin yana kallo sai ya dariya dala duba siyasar zamantakewa dariya yayi mallam wallahi a hadisi yace ha gharat ummukum ummul mu'minina aisha ta yi kishi amma da ya gama dariyar kuma sai ya hukunci yace qas'atun bi qas'atin wa saridin bi sarid yace sai kin biya kwanan kuma abincin ma sai kin biya saboda na wane aka kawo mun kuma sai da aka biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai siyasa ne a zamantakewa matarsa safiya binti huyai ibn akhtab wanda aka ribato ta da khaibar mace ce masha Allah mai karancin shekaru kuma tana da matsayi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawan mace ce kamar yadda aka zo a riwaya kishi na mata na mun mun gaya muku ba a raba mata da kishi ko da ku matan sabbai ne dole mace ce ta yi kishi amma abinda ake ki bagin kishi kawai sai wata rana suka hada baki suka ce da ita ke da Allah yar yahudawa
to
ana samun irin wannan matan da ta fashe da kuka safiya ta je gurin manzo Allah tace ya rasulullahi ga matanka yu'ayyirunani bi abi suna aibanta ni da babana saboda babanta shine shugaban yahudawa a kaibar da haka da aka tashi kishin na mata sai aka ce yar yahudawa alhali fa mata annabi ce da haka ya yanta ta ta zama ya amma kuma masha Allah tana da matsayi a wajen annabi sai manzo Allah ya ce da ita kice da su in kin koma ki hada su kice duk cikin ku gaba daya wace ce yar gidan annabi ubanta annabi babbanta annabi ki gaya musu ki ce ke tushen ki annabi Musa da Haruna ne da sun gaya miki ki loda musu wannan kaga ashe ya halatta namiji in yana da mace mai dan rauni kana son kayar ka kaga an takura mata an hade mata baki ka rinka koya mata in an gaya mata kace ke ma kira ma amma kaka bari fa a gane ba laifi bane ka dan sa ta tabaci yancin ta saboda idan kai ka zo kai musu fada lokacin sai a ce ai ya goyi bayan ta ai amare ya ce ai yana son ta ai kaza wato akwai siyasa mai tarin yawa a gidan annabi akwai ranar da fa akai kamar da riwaya ta zo a tsakanin fasufa su matan abin da aka ta jefe-jefe da abinci Aisha ta dauki abinci ta jefawa ko Hafsa ne ko wane ne ita ma ta dauka ta jefe ta da shi ana ta fafata amma annabi ya warware wannan matsalar amma yau kai matanka ba sa iya ga maciji ba ka iya daidaita su gidanka ya lalace akwai mutumin da unguwa zai je zai kai su gidan ta'aziyya matansa guda biyu ko uku na rantse muku da Allah ba su haduwa a mota daya bai isa ya hada su su uku a mota ba saboda ba sa magana da juna sai dai ya dauki wannan ya kaita wannan direba ya dauka kai su hada can kuma an zo daukowa dole sai an yi sawu uku haka yake rayuwa da su akwai wanda ta hana ƴaƴanta magana wa ƴaƴan kishiyarta kuma kana zaune kana rayi ka ciyar da su ka shayar da su kuma baka iya gyarawa an hada ƴaƴanka gaba da kiyayya idan su matanka ne wannan kuma maniyinka ne ƴaƴanka ne dan me zaka bari ana gaba a tsakanin ƴaƴanka ka mutu a zo ana bala'i a gidanka akwai mutumin da matarsa tace in ka kuskure ka fara zuwa gidan wanci karka zo gidana ko ni ne da girki haka fa mutane suke rayuwa a cikin gidajen su ba sa iya controlling gidajen su mata suna sarrafa su yanda suka ga dama mata su talacin mutunci su talacin kirki a zuba musu ido a kyale su akwai wanda take yau shekarar su barkate ƴaƴansa sai shiga jami'a ba su taba haduwa ba yana da mata a can unguwar yana da mata a can unguwar har ƴaƴanta suka je jami'a ba su taba haduwa ba ƴaƴansa ba sa haduwa haka yayi da yake rayuwa akwai wanda yana da matar anan yana da wata matar a wata kasa bai gaya musu ba saboda bala'in kishi sai ranar da ya mutu aka zo ana rikicin gado waccar ta waccar kasan da ta ji ya mutu maza ta bugo jirgi tace ni ma matarsa ne aka ce a ina kuma ce wallahi ba mu san ki ba tace to ga ƴaƴansa na har sun shiga university a kasa kaza ashe duk kasar da yake tafiya ingila america france kaza ashe yana da wata matarsa da ita yake yawo kuma bai gaya sauran matan ba yarin gumi duniya ya dauka ba zai mutu ba yanzu sai Allah ya kashe shi daga mata ta zo tace na zo magana gado aka ce ba mu san da ke ba uwarsa bata santa ba ubansa bai santa ba danginsa bai sani ba shi kadai ya sani daga shi sai amma su sun san cewa ta zo tace gashi za kaza aka yi ta rikici da yake yana da hali aka ce to mu ba mu san da ke ba tace to ba damuwa dama yana da kamfanoni a kasar yana da gidaje yana da kaza komai da komai ku rike wannan nima na rike ta haudirgi ta tafiyar ta yana da kamfanoni yana da gidaje ka duba ganganci da mutum yake macin da zaka aure ta tana karkashin ka ka kasa bata doka da oda mutum ya zama mai rauni a gaban iyalin shi ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Allah ya ce maza su ne suke da iko suke tsaye akan matan su Imam Ibn Kathir yace huwa ra'isuha wa sayyiduha wa mu'addibuha idha wajad miji shine shugabanta gwamnatinta shugaban kasanta jagoranta shine mai ladabtar da ita idan ta kauce ashe namiji yana ladabtar da mace idan ta kauce yaya za ku bar wa matan ku ragama suna abin da suka ga dama gidajen mutane ya cika da bokaye kana ahlu sunna matakka kullun tana bin bokaye duk kudinka da harkokin da kake matakka tana bin gidajen bokaye baka iya sarrafawa yau wannan ya kwanta da ita yau wannan ya bata lakani kaza yau wannan ya bada kaza duk mutane suna ta rayuwa matansu sun shiga wata duniya ta tsiya da kai mai kokari mu gyara gidajen mu akwai matsalar lokaci a zamu dakata anan insha Allah da mun kai matsalar kake ne sai mutun ya gama daukan zafi yana gumi kawai sai ka turo mai takarda tunda ya tura mun takardar nan kafata rawa take ta yi so yan uwana in kun gane me nake so in ce ina heading ne to wasu abubuwa matsalolin gida ina ta so in ta comparison ga gidan annabi ga gidajen mu ga gidan annabi ga gidajen mu mu yi kokari mu kyautata alakar mu da gidajen mu da iyalan mu barin dakata anan saboda yanayi na lokaci abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuma harshe Allah ya mana afwa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh